الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا بكوي غواتن رجب هجرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم daga Makka zuwa Madina 1444 wanda ta yi daidai da 29 ga watan 1 shekara ta 2023 miladiya kamar yanda muka saba haduwa a wannan majalisi mai albarka na Mus'ab bin Umair dake cikin wannan unguwa ta Hausawa Zura da cikin birnin Kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin Fannu Ta'amul Bainaz Zawjayn littafi ne na Malam Muhammad Siddiq Minshawi rahimahullahu ta'ala wannan kuma shine darasi na bakwai ko darasi na bakwai a cikin wannan littafi darasin da ya gabata da malam ya kawo mana mas'aloli guda biyu muhimmai shine ashiru hunna bil ma'ruf wato mu'amalantar iyali mu'amala mai kyau sananniya a shari'a wanda mun karanta wasu daga cikin hadithan annabi sallallahu alaihi wasallam inda yake wa maza wasiya da kuma ba su shawarwari da kuma nuna musu salo wajen mu'amalantar iyali wato cikin tausasawa da rangwantawa da yin afuwa da kauda kai da sauransu sannan mun tattauna maganar Abu Darda da yayi wa matarsa wanda wannan da yawa idan muka dauke ta za ta warware mana mas'aloli da yawa daga cikin rayuwar mu ta gidan aure ya zamto duk lokacin da kai mutun ne ka yadda mutun ne kuma wani lokaci kana da nakasu irin naka duk da cewa kai ne mai gida kamar yanda dama ita ba boye ba ba an ga ma tana da nakasu irin nata to ya zamana dirran da kuskure ya zama daga bangaren ka ne ka kwantar da kai kada girman kai ya dauke ka kaki karban laifinka ballantana ka bada hakuri kararrashe ta ka bata hakuri inda hali ma ka dan kawo wani ihsani kai mata dindan ta huce kamar yanda lokacin da ita ma ta bata maka ba a son ta dauki sifa ta girman kai da ji da isa wanda wannan ba sa ba yadda abin da ake bukata a rayuwar auratayya ita ma ta kwantar da kai ta bada hakuri da dukkan irin salo da usulubin da ta san zaka iya hakura to bayan nan mun tattauna kuma akan gabar da malai yace sa'id zaujatak wato ka zama to kana akwai taimakekeniya tsakaninka da matarka ka dinga dan taimaka mata musamman lokacin da aiki yayi mata yawa ka lura cewa ga aikin kaza ga kaza ga kaza ga yara ga girki ga wane ne kuma Allah ya sa kana gida ko kana da saukin commitment a wannan lokacin ka dan taya ta shara ko kula da yara ko kaza da sauransu wani za ka ga yara ba ɗaya ba ba biyu ba duk ya kora su ya ce sun dame shi kar su zo kusa da shi sannan kuma ga girki tana yi ga kaza sai ka ga wani lokaci ko iya wannan ya taimaka mata ya rike yaran su ta wasanni a wajensa kaga akalla za ta shagaltu da wani aiki musamman ga azumi yana dosowa ayyukan gidaje sukan karu fiye da yanda aka saba to shi ma wani lokaci sai ka samu cewa aikin yakan yawa abinda kawai yawanci mutun zai iya yi shine mita da surutun ba a gama ainihin wato kayayyakin bude baki ba da wuri tare da cewa abinda ake sarrafawar kila murhu ne guda daya kuma ya kawo abubuwa wajen guda hudu guda biyar wanda duk sai sun hau wuta an sarrafa su banda kuma wasu abubuwan da ya kawo wa'anda su kuma kila suke bukatar natsuwa wajen gyara su da sauransu wanda duk wannan za ka ga in akwai taimakekeniya to wannan duk yakan sa rayuwar aure sai ta zama to ta yi dadi duk da cewa ita aikin lada take to amma an taimaka mata tana so dan mun ji annabi sallallahu alaihi wasallam yana ce maka iyalansa wajen ayyukan yau da kullun na gida. Allah ta'ala ya sa mu dace. To za mu tashi kan wata gaba da mala yake cewa kun marihan khafifat dhil, wai ka zamto mutum mai barkwanci. Shine marihan, ka zama mai barkwanci, mai danyin abubuwan ban dariya da sanya nishadi a gidanka. Khafifat dhil, ka zamto mutum mai nishadi, shine khafifat dhil. Wato kun marihan khafifat dhil, ka zamto mutum mai saukin kai da nishadi a cikin gida, kuma ka zama mutum ne kai mai barkwanci a cikin gida. Kar ka zama kaman wani zaki a cikin gidanka, ba walwala, ba dariya, ba kaza ba kaza ba kaza, wanda wannan ya saba da irin ka'idoji da kuma shari'ar zama na iyali a cikin gida. Almarihu fil baiti misbahun, malai yake cewa wato barkwanci a cikin gida misbahun wata fitila ce, min masabihi sa'ada, daga cikin fitulu na ainihin farin ciki. Fa adhi'uhu, dan haka ka haska wannan fitila ta barkwanci, inda dukulikal bait, lokacin da ka shiga gida. Zaka samu annabi sallallahu alaihi wasallam yana irin wannan, kuma za mu karanta wata kissa ma da an yi irin wannan raha din da barkwanci a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam tsakanin matansa, dan ka gane irin gidan annabi sallallahu alaihi wasallam, ka yi koyi dan ko ka samu abinda ake da bukata na asakanu a rayuwarka ta auratayya. Malai yake cewa shi raha da barkwanci fitila ce, ita kuma fitila kowa ya san haske take bayarwa, shi ko hasken nan abun bukata ne, ana son sa koda yaushe, musamman lokacin da ya zamto akwai duhu. To da haka ka gane cewa gidanka kamar a duhu yake, kuma wutar lantarki ba ita ce hasken da ake bukata ba, kamar yanda wutar a cibalbal ba ita ake bukata ba, a abinda ake bukata yanzu gidanka yana cikin duhu. Haskaka shi da barkwanci, haskaka shi da raha tsakaninka da ƴaƴanka, tsakaninka da ainihin wato iyalinka. Ka haskaka gidanka da wannan haske ainihin wato na barkwanci da raha da kuma nishadi, inda dukhulikal bait, duk sa'an da ka shiga gida. Falaqad kana annabiyyu sallallahu alaihi wasallama marihan khafifat dhil, karka ce a rena mutane za su ai kaza kaza, a'a, annabi sallallahu alaihi wasallam al'adarsa ce yana yin raha, yana barkwanci a cikin gida sallallahu alaihi wasallam, yana yin raha da iyalinsa. Khafifat dhil, mutum ne wanda yake sakin fuska, yana nishadantuwa da iyalansa, su ma suna nishadantuwa da shi. Taqulu sayyidatu Aisha radiyallahu anha, nana Aisha Allah ya kara mata yadda, tana cewa ataitu annabiy sallallahu alaihi wasallam bi khaziratin, tace nazo annabi sallallahu alaihi wasallam bi khaziratin, duk da cewa akwai wata daba wato wani bugun za ka ga an sa bi hariratin, an gane ko eh, na san yayi da haka, za ka yakan sa harira, yakan sa khazira, to duk dai wani nau'i ne na kaman wani soup miya kenan zance, ko wani nau'i ne kamar fate fate haka. Shi harira din sun ce wani traditional abinci ne na mutanen North Africa, kamar ainihin wato mutanen Morocco da Algeria, an gane ko, gari ne ake ainihin wato dafa shi da nono, ko kuma wani dan ainihin wato abu mai maiko maiko haka, mai ko makamancin sa, haka kamar fate fate kenan. Sannan shi kuma khazira din wato nama ne ake gutsutsura shi wato kanana kanana, sai a zuba masa ruwa mai yawa, kaga ya zama kamar farfe soup kenan. Idan ya nuna, sai kuma a zuba masa garin alkama a ciki. Idan babu nama, shi ake kira asida. In kuma da nama, sai ya zama khazira. In aka ji khazira, to wanda aka gutsutsura naman a cikinsa kenan. Bayan an zuba ruwan naman da yawa, an zuba ruwa da yawa a cikin naman, idan ya nuna, sai kuma a kawo gari, sai a zuba a ciki, kaga sai ya zama kamar fate fate haka, za a ga miyan miyan fate fate haka. To wannan akwai nama shine khazira. Idan kuma aka yi shi haka kawai, iya garin ne aka sarrafa shi aka yi fate faten, babu ainihin nama, to shi kuma shi ake kira da asida. To tace ataitu annabiy sallallahu alaihi wasallam bi khazira, qad dabaqtuha lahu, tace nazo annabi sallallahu alaihi wasallama da irin wannan abincin khazira, ko kace fate fate, ko kuma duk yanda zaka fassara shi, bi khaziratin da khazira, qad dabaqtuha lahu, da na dafa masa shi. A wata ruwaya kuma ta ce, nana Sauda ta kawo mana ziyara, ma'ana ta zo ainihin wato Sauda ce ta ziyarci nana Aisha, radiyallahu anha a gidanta tace sai na tashi sai nayi mata wannan abincin da ake kira khazira a wata ruwayar sai nayi mata wannan kamar fate fate din sai na kawo mata fa qultu li sauda to bayan nana Aisha tayi wannan girki ta dafa sai ta zo wa nana Sauda da shi fa qultu tace sai na ce li sauda wa annabi sallallahu alaihi wasallam baini wa bainaha a wata ruwayar aka ce dan ka gane gidan annabi yanda yake a wata ruwayar aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam yana tsakiyar su ya dora kafarsa akan cinyar daya ya dora daya kafar tasa akan cinyar daya suna ta hirar su sallallahu alaihi wasallam kaji yanda ake yi ko su ma matan sun ji yanda ake kishin ba kowace tana kwatar kanta ne a wajen miji inda ya kamata a kwaci kai amma ba tashin hankali yake ba ba jidali ake ba sababi ake ba sabauta juna ake ba a kowace kwarewata da ainihin wato dabarunta irin na ainihin wato shiga gaba a wajen miji wannan shine ake nufi da ainihin takara ko kuma kishi ba irin wanda za a ce kuma a yi wa wani illa ko a abin nan ba da haka annabi sallallahu alaihi wasallam yana tsakiyar su an sai ta tashi sai ta kawo wannan khazira din ta kawo ta ce kule sai ta ce wa nana Sauda kici fa abat sai nana Sauda ta ce ita ba ta ci fa qultu sai na ce la ta'kulina tace to wallahi ko dai kici yanzu ki sa ni zikin ce zaki zo in tashi in muke abu musamman kuma in ka kice ba zaki ci ba wallahi ko kici aula aldakhanna wajhaki ko kuma in yi miki fenti da shi a fuska wallahi kaga wannan fada ne ko raha raha ce an gane tace wallahi ko kici wannan fati fatan ko wannan khazira din ko kuma in tashi in shafe miki shi a fuska fa abat ita ko nana Sauda tace a ni kan bazan ci ba Nana Aisha tace fa wada'tu yadi ta dauka wasa ne sai ko na sa hannu na fil harira ko fil khazira a cikin wannan fate fatan fada laitu wajhaha ita kuma tana zaune na goge mata shi a fuska fadhika annabi sallallahu alaihi wasallam annabi yana gani kaga yanzu ana zaune ana ra a sa abun nan a shafa mutum ai kaga fuskar za ta yi ban dariya ko dan haka annabi sallallahu alaihi wasallama yana dariya fa wada'a bi yadihi laha shi ma annabi sai kama hannun nana Sauda sai sa a cikin khazira din wa qala laha sai ce il dakhi wajhaha ke ma fente mata fuska ta shafe mata a fuska fa fa'alat ana wasa da fate fate kenan a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam an gane shi shafe mata shi a fuska fa fa'alat ita ma nana Sauda ta shafe wa nana Aisha wannan fate fate a fuskarta fa dhahika annabi sallallahu alaihi wasallam laha shi ma ita ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya dinga mata dariya a wata ruwaya aka ce sai ya ji muryar sayyidina Umar yana cewa ya Abdullahi ibn Umar to sai dauka kaman sayyidina Umar ko shigowa gidan zai yi to shine sai ya ce su maza maza su tashi su je su wanke fuskar su thumma qala annabi sallallahu alaihi wasallam lahumma sannan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da su kuma faghsila wujuhakum wato shikenan an yi barkwanci an yi raha ko kowace daga cikin ku ta tashi ta je ta wanke fuskar ta kaji gidan annabi sallallahu alaihi wasallam haka kake tsakanin iyalinka kaji gidan annabi sallallahu alaihi wasallam a gaban sa akai bai ce aya zaki bata ma wannan ai kaza kaza raha ce raha kuma wani lokaci sau dai dai ana iya an gane ko yanzu kaga ba ilan wani ne wanda ba abin nan zai ce dan me yasa zace haka ai wannan kaman wulakanta abinci ne ko kaza ne ko kaza ne ko kaza ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya dauki wannan a matsayin marih an gane ko ya dauke shi a matsayin wasa ne ya dauke shi a matsayin nishadi ne raha ce da aka yi kyale su suka yi rahar su shi ma ya taya su yin raha din sallallahu alaihi wasallam sannan ya ce to sai a je a wanke fuska an gane ko to wannan gidan annabi kenan sallallahu alaihi wasallam alharira alhasa almatbukh min aldaqiq waldasam walma shin ka dauke shi da alharira din kenan suka ce wani kamar fate fate ne da ake dafa shi da garin alkama sai kuma sa addasam wato abin nan kitse ko kaki da ko mai walma da ruwa wannan hadithin ka koma cikin mijma'iz zawaid mujalladi na 4 shafi na ainihin wato 118 ba a wato Al-Hafizul Haythami ne kawai ya ruwaito shi ba akwai Abu Ya'la Al-Mawsili a cikin Musnad ɗinsa shi ma ya ruwaito wannan hadisi mai lamba ta 4476 kuma yace wa rijaluhu rijalus sahih wato marwaitan wannan hadisin rijal na cikin hadisin rijal ne na Bukhari khala Muhammad bin Amr bin Alqama in ka cire Muhammad bin Amr bin Alqama shi kadai ne baya cikin rijal na Imam al-Bukhari wa hadithuhu ainihin wato hasanun hadisin sa kuma hadisi ne hasan Imam An-Nasa'i a cikin Al-Kubra shi ma ya ruwaito wannan hadithin ta hanyar Khalid ibn al-Harith radiyallahu an. An gane ko? Da haka hadithi ne ko kissa ce wanda take ta inganta wanda aka yi wannan irin raha a gaban Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa tahki sayyidatu Aisha radiyallahu anha. Nana Aisha da Allah ya kara mata yadda tana sake ba mu labari amrahin Nabi sallallahu alaihi wasallam game da rahar Annabi sallallahu alaihi wasallam wa khifati dhillihi da kuma ainihin wato nishadin sa. Qailatan tana cewa kharajtu ma annabi sallallahu alaihi wasallam na fita tare da annabi sallallahu alaihi wasallam fi ba'd asfarihi a wata tafiya cikin tafiye-tafiyen sa wa ana jariyatul lokacin ina ainihin wato karamar yarinya ban girma ba lam ahmilil lahma ban yi jiki ba ma'ana wato ban ƙara yin ban yi kiba ba shine lam ahmilil lahma ban yi kiba ba lokacin tunda ka san wani lokacin an kai mace tana amarya za ga da farko ba ta da jiki amma daga baya saboda sakan din gidan miji da kwanciyar hankali da irin rayuwa musamman gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam ai kaga za a samu nutsuwa da sakewa da walwala sannan Nana Aisha daga baya kuma sai ta yi jiki to shine a lokacin da take ba da wannan labarin tace da aka fita a wannan tafiyar lokacin ba ta da nauyin jiki ma'ana ba ta yi kiba ba walam abdan ban yi kiba ba lam tasman tana nufin ba ta yi jiki ba faqala lin nas annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce wa mutane sauran sahabban sa taqaddamu duk ku yi gaba da suka wuce gaba fa taqaddamu duk suka yi gaba thumma qala li sannan sai manzo Allah ya ce da ni ta'ali hatta usabiqaki ki zo mi tsere ka taba yi wa takan haka ko za ku gwada ba fili ka fita can mana ga filaye nan na kake zuwa motsa jiki tabu da ita can mana kaga a motsa jiki kuma yi tsere ko in ka ce gidanka ba fili kaga shi ma annaba ya ba gida yayi ba ko sai da aka samu wata yar munasaba ta tafiya ko yawwa irin da sassafen nan kaga babu sa'idawa zaka iya yin haka ko yawwa ko da magariba ko kuma ka je an fahimta ka san duk irin wayannan abubuwan kuma sai mutane su saboda gidadanci da rashin kan gado da rashin gane me ake nufi da soyayya da zaman aure duk sai a dauka wannan kaman wani abu ne wanda yake kuma bai kamata ba musamman aka ce ana kallawo ne kai ka san yanzu kai wasa da ana kallawon nan sai a nannade ka mutane su ta rayuwa mai inganci kai a baka malan kai ta fama an fahimta da ayi da ka motsa sai a ci a kar makallawo hadda ku sai kaga da an kashe ma jiki an gane ko ka rabu da su kai rayuwa ka kai ma mutun ne kamar su an gane ko yawwa duk inda aka ce a wace ya kai ma ka wace ya yawwa shine daidai kuma daga gare ka ma ai ake so a koya shi ma waga Annabi sallallahu alaihi wasallam shine ai kudwa din ko gashi duk yake nuna wa mutane wannan ba wani rashin girmama kai bane wannan baya nuna cewa mutun ya zubar da girman sa dan haka ka duk girman ka kai gidan ka kai Annabi sallallahu alaihi wasallam amma gashi sallallahu alaihi wasallam yayi tsere da Nana Aisha radiyallahu anha da haka ba wani abu ko da ka samu wasu wa'anda ba su fahimci rayuwar aure yanda take ba suna ganin kamar kai abin da ba shikenan ba ko ba daidai ba ka rabu da su ka san kai abun koyin ka shine manzon Allah sallallahu alaihi wa ali wa sallam ina fata an gane kuma ko su ma wanda kake ta kokarin kai koyi da su din su turayen haka aka ga ma suke shashshake matan su a gida su zazzare musu ido ba ga yanda yake ba kullun cikin kyautar fulawa yake mata da ƴan abubuwa wanda suke masu ban sha'awa sai a rasa kai wa kake koyi annabi sallallahu alaihi wasallam ga rayuwar sa kai ba a gidanka ba ita kake ba kuma su ma turan ba irin rayuwar sa kake ba ka zama muzabzabi da baina zalika la ilaha illa huwa la ilaha illa an gane ko annabi sallallahu alaihi wasallam yace ta'ali usabiqaki hatta usabiqaki yace ki zo mi tsere da ke fasabaqatuhu Nana Aisha tace sai nayi tsere da shi sallallahu alaihi wasallam fasabaqatuhu sai kuma na tsere masa fasakata ka kai ka san dan daga mata kafa akai ko kuma kaga ai dama dan a karfafe ta za ta ji dadi tun daga karancin shekaru dama lokacin ga ba jiki kuma suka yi tsere da annabi sallallahu alaihi wasallam tace fasabaqatuhu da kanta take ba da labari tace nayi masa kwantin kau na tsere masa fasakata anni sai ya rabu da ni lokacin ina jin kuruciya ba ni da nauyi tsalle-tsallen jikin na baya min nauyi duk inda na abu na yanzu nan sai in arce a guje tace fasakata anni annabi yayi min shiru bai ce da ni komai ba hatta iza hamaltu lahama sai da ya bari jiki ya karu ma'ana sai da ya banne nayi jiki an gane ko wa badantu nayi kiba
kharajtu ma'ahu sai na kuma fita tare da shi fi ba'd asfarihi a wata tafiya cikin tafiye-tafiyansa fa qala lin nas sai saki cewa mutane taqaddamu to a wuce gaba ku yi gaba fa taqaddamu mutane suka wuce gaba thumma qala sannan sai saki cewa na Aisha ta'ali hatta usabiqaki ki zo mu sake yin tsere fa sabaqatuhu tace naji dadin wancan sai na kuma yi mun tseren da shi fa sabaqani sai ya tsere mu faja'ala yadhaku manzo Allah yake taimun dariya wa yaqulu saboda ya ga yanda yanzu jikinta kaga tayi jiki za ta gaji da wuri za ta dinga haki da nishi ko dan haka wannan sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai yake mata dariya wa yaqulu yace hadhihi bitilka yanzu mun yi duro kenan shine hadhihi bitilka duro kenan ko saboda haka wannan ramuwar wancan ne tsere mun da kika yi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Gaskiya wannan akwai abun koyi sosai a cikin wannan kissa, kuma kai ka san irin gidan Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam da gidajen aure haka suke, to gaskiyar magana da matsalolin da ake ta artabu da su a gidajen aure da sun yi sauki. Gidan aure gida ne wanda yake da matan an ce litaskunu ilaiha sakan ne gidan nutsuwa ne, ko zuwa kai ka kwaso damuwa da tashin hankali ana sa ran in ka zo gida zaka samu sakan an gane, to kuma in ya zama na gidan naka ba baka samar da yanayin da zaka samu natsuwa ba da sukuni, to ai kaga da matsala. Ba wai girman gidan bane, ana iya samun gida babba ne amma kuma sukakke ne a zuciyar mai gidan saboda ba walwala, ba sakewa, ba raha, ba kaza a gidan. Kana iya samun gidan kuma ba wani girma ne da shi ba, amma suna jin sa aljannar duniyar su ne saboda sun fahimci me ake nufi da rayuwar aure, suna farantawa junansu. Allah ta'ala ka ba mu ikon kwatanta haka. Da haka wannan min jamili mu'asharatihi sallallahu alaihi wasallam, wannan hadisi da Nana Aisha ta ba mu labarin sa na daga cikin kyawawan mu'amalolin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama da iyalansa. Kuma wannan hadisin yana nuna maka irin tawadu'un manzon Allah. Yanzu a ce kamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fiyayyen halitta sallallahu alaihi wasallam a ce ya sauko da level din sa ya zo daidai da level din iyalinsa dan su ji dadin rayuwa. In yace shi ya so wani sai ya ce wa ya girmu matar wai shi tsofai tsofai da shi, to kaje ka auri tsohuwa irin kama na wai yace ka auri yar yarinya ka tsufan kuma ka san ka sai ka auri yar 18 kuma in an zo za a yi soyayya ka ce wai wai da tsufanka zaka iya kaza zaka yi kaza, to ai kaga wannan tilka idan qismatun diza ko kaga annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya auri Nana Aisha ya haura 50 sallallahu alaihi wasallam, amma haka ya sako da daidai tunaninta. Haka kuma ake so sai ka sako da daidai tunaninka, ba magana cewa kai ba za ka yi kaza ba ko ba za ka yi kaza ba. Wannan yana nuna rashin wayewa da gidadanci da abin nan, rashin fahimtar inda al'amura suke. Ina fata an gane, an gane ko akwai mai irin wannan ne, naga ana ta ishara ne da hannu. An fahimta ko? Yawwa, to wannan yana daga cikin tawadu'un Annabi sallallahu alaihi wasallam. Dan in ba tawadu'u ba, to ga goganka shi ba kowa bane ba, ko mai unguwa ba a bashi ba, amma yana ganin yafi karfin yayi haka. An fahimta? To ina ga a ce wani kasaitaccen mutum ne ko wani mai mulki ne ko wani mai kuɗi ne ko wani babba ne ko kaza ko kaza. Annabi sallallahu alaihi wasallam wannan tawadu'un ya ce wa matarsa ta zo su tsere. Kai ka san wani abu ne kawai na sanya nishadi da raha dan kuma a nuna wa al'umma ga yanda rayuwar aure take. An gane ko? Sannan kuma wannan yana nuna tausasawar Annabi sallallahu alaihi wasallam wajen mu'amala da iyalinsa. Yana tausasa musu. Ba muhalli bane na zazzare ido, ba muhalli bane na kausasa magana da tsawa da umarni kawai. A'a, muhalli ne wanda kaji irin gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam yake. Allah ya ba mu ikon kwatantawa. Wannan hadithin Imam Ahmad ya fitar da shi a mujalladin sa na 6 cikin Musnad shafi na 264, sannan a cikin Sahih Abu Daud shi ma hadithin ya inganta a cikin Sahih Abu Daud isnaduhu sahihun. Akthiri thana'a alaiha, gaba ta gaba mallam yake cewa akthiri thana'a alaiha, ka yawaita yabon matarka. Ka yawaita, ba wai ka yi sau ɗaya sau biyu, ka yawaita kawai. Comment dama yana daga cikin abin da suke korafi, ka cinye abinci ka lashe kwano kai shiru. Ba ka comment sai ran da yaji yayi yawa ko gishiri yayi yawa ko magi bai ji ba ko kaza, to a wannan lokacin ne kuma za ka yi ta korafi kai ta har ka gama cin abincin kana mita. kin san ba na sanya ji haba kuma ka kika daina ci an gane ko kawai dan kawai sai an sa ulcer ka ta sai yanzu kin ga kin sa sai na sha magani ci fa yake amma mita yake an fahimta amma kuma ran da aka ji abincin yayi daidai a ranar kuma sai ga dilloma daya ka kai Allah ya miki albarka kana ƙara wata ka Allah ya sa wallahi insha Allah aljanna za mu saki wannan rayuwa aljanna kana yi kana da Allah ba za ta ji dadi ba to ran da kai korofin ma ba za ta damu ba sosai dan ta san kana adalci ran da yayi dadi kana magana haka in tayi kwalliya sai ka ki magantuwa sai ka zama dan kurman karfi da yaji taje ta dawo taje ta dawo so take kace tayi kyau kaki kaki fada wani har sai an karar da shi baka ganni bane gane ko kuma a hakan wani zai ce a na ganki mana to me kaji to duk wayannan abubuwa ne wayanda za ka ga abubuwan namu sai ka rasa gane abubuwan ya suke to shine nan malam yake cewa aksir ba wai kai daya biyu ba fa ko sai jifa jifa aksir cewa kai yawaita as-sana'a yabo da kambamawa alaiha ga matarka an-nisa'u bari a gaya ma mata yanda suke malam yace kaga mata yuhabbibna sana haka Allah ya halice su suna san yabo suna san yabo suna san a koda su suna san a ziga su suna san a yabe su in suka yi shiga a yabe su in suka yi girki a yabe su in suka yi wani abun kirki a yabe su suna san haka da aka sani karka ce a kai kuma gaskiya kai baka iya wannan ba a to tunda zaka zauna da ita Allah gafarta malam sai kai maka koyi dabi'a irin tata da aka an gaya maka cewa yuhabbibna suna so suna so sai dai kawai in ka zama marowaci baka bayarwa to kuma kaga wannan wani abu ne daban sai ta hakuri tunda ita irin jarabawa take nan fa balik wai ka kai sun waura takuri fi wasfi jamali zaujatika wajen bayanin sufar kyawu na matarka fa balik ka kure shi fa balik kai kai mubalaga ka kure in aka ce mubalaga fa wani lokaci har da dan karin gishiri ba haka abun yake ba fi wasfi wajen sifanta jamali zaujatika kyan matarka ila ba wani mashahurin kyau bane amma dai kai kana kamba mata kila fiye da ma yanda ta wuce bata kai haka ba shine mubalaga din wa mahasinha da wuraren kyau a tattare da ita wa rawati thiyabiha da banqayan tufafinta in ta sa wa tansiki alwaniha da irin tsarin launin nan malam nan ta sa baki nan ta sa jagira jambaki kala kaza nan ta sa hoda iri kaza nan tayi kaza shine tansik wani lokaci sai ga abun ya tsaru kaza an sa kaza kaza an sa launi kaza ko kuma an kayan ne an sa kaza yayi kama da kaza ya tsaru dan haka tansiki alwan kenan fa inna hadha huwa alkadhib alhalal wannan ƙarya ce da ta halatta ana cikin alkadhib alhalal an gane ko wallahi duk duniya ban taba ganin mace mai kyanki ba kuma za ta yadda ba ita ba ruwanta kuma ka san ƙarya kake ko ka san wannan a giza kai ne na farko amma kuma hakan za ta ji dadi abin nan an gane ko sai za mu karanta wannan shine yace bi an yuzhira laha aksara mimma fi nafsihi ya dinga bayyanar da wato abin da yake fiye da abin da ke cikin zuciyarsa li yastadima suhbatiha kin san Allah wallahi ina ganin ba ce mutuwa nan ko ba inda zashi an gane wallahi in ba ita mutuwa zakai ko da ita din ma ya mutuwa zakai ko amma dai magana ce ko ya raihanatu qalbi wallahi duk damuwar da nake ciki da na kalle ki kawai sai in ji babu wannan duk kalmomi ne wanda za ka ga sana'a ne an gane ko malam Nasir kare yake wa magana ka ce wani malam Nasir shi yanzu ai dai yana tarawa a cikin kundin sa kai ake ga ka aikata yanzu ai shine watansiki alwaniha fa inna hadha huwa alkadhibul halal an gane ko wannan ƙarya ce wanda kuma ta halatta ƙarya ce ka faɗi abin da yake ba ta da shi din amma dan ka kamba mata dan an gaya ma suna sanya bo an gane in tai shigar kai ba ka kodai shigar ta tafi yadda ma yanda shigar ta yi kyau wannan shine qalat ummu kulthum ummu kulthum binti uquba radiyallahu anha tace walam asma'ahu ni dai ban ji annabi sallallahu alaihi wasallama ba yurakhisu fi shay'in yana sassauci cikin wani abu na ƙarya ko cikin wani abu mimma yaqulun nas daga abinda mutane suke faɗa na ƙarya ban ji inda annabi ya sassaucin a yayin ƙarya ba illa fi salasin sai a wurare uku to wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya sassauta cewa a yi ƙarya duk da malamai sun ce ƙaryar kar ta zamto akwai ainihin wato danne haƙi a cikin ta kar ya zama akwai haka ya zama ƙarya ce dai wanda take ta armasa abu da sake kamba mashi da sake koda shi da sauransu illa fi thalathin sai a ɗayan abu uku ta'ani al-harb wal islahi bainan nas wa hadithir rajuli imra'atahu wa hadithil mar'ati zawjaha ummu kulthum take cewa inda naji annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a iya yin ƙarya kawai sai a wurare ɗayan wurare uku wuri na farko al-harb yaki babu laifi a yi ƙarya a yaƙi don ƙarfafa sojojinku don kuma karya lagon makiyanku an kashe muku sojoji amma ku ce wannan dubbarin wutar da aka yi gaba ɗaya mutum biyu aka kashe and five su kuma injured kike nan ko nan ko kila an kashe mutum 20 an raunana wajen mutum 50 amma kaga kuka ce mutum biyu aka kashe duk wannan barin wutar mutum biyu aka kashe da kuma wanda suka ji rauni mutum 5 to wannan kaga su saboda da ka fito kana fadar figures din ta'adin da aka yi ma to su kansu sojojin ka kashe musu gwiwa sannan ka karfafa gwiwar makiyanka domin za su ga okay ashe har-haran da suke kaiwa abin ana yin nasara sai su kara to shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al-harbu khud'a wato shine bahaushe yake cewa yaki dan zamba ne to duk wannan yana daga cikin strategy da dabaru irin na yaki kuma ko yanzu a duniya za ka ga irin wannan sai ai ta'aji sai ai barin wuta sai kawai wayanda aka yi sai su fito su ce kaza aka yi musu shi yasa ko a gwamnatance za ka ga in aka yi wani crisis haka ko aka yi wani abu sai aka kashe mutane ba a fadan adadin figures din wannan duk dabaru ne na kwantar da hankali da rarrashi da sauransu to babu laifi dai a wajen yaki a abun nan wal islahi bainan nas da kuma wajen yin sulhu tsakanin mutane ina fata an gane yin sulhu tsakanin mutane shi ma ana bukatar wato shi ma babu laifi dan an yi ƙarya ina fata an gane dan an ce misali duk lokacin yanzu ga wani yana gaishe ka wani yana gaishe ka to kaga eh kafin ya abin nan ai bai huce wani yana gaishe ka kuma ba wani gaishe ka da yake an fahimta wani kawai sai lokacin ka san dama wani nan kila suna dan sabani da shi kana ta san su shirya zaka iya yin wannan da haka wajen yin sulhu tsakanin mutane ka ce wannan nan yana gaishe ka da kyau kuma yana wato shi kansa bai ji dadi ba sabanin da ya faru tsakaninku kuma dai yana ta san in ya samu lokaci zai zo ku zauna ma ya baka hakuri ya fahimci shedan ne ya shiga tsakaninku kuma duk ba ai haka ba in kai nan can ma sai ka je kai irin wannan to islahi tsakanin mutane shi ma babu laifi dan shi wanda yake kaiwa da komawa wajen ya ga ya sulhunta mutane din yayi fadi wanda magana take wanda take ta ƙarya babu matsala wa hadithir rajuli imra'atahu da kuma irin hirar da miji yake wa matarsa wa hadithil mar'ati zawjaha da kuma irin hirar da mace take wa mijinta babu laifi ita ma wani lokaci ta danyi ƙarya dan ta sake samun shiga wajen mijinta kamar yanda shi ma yakan yi ƙarya dan ainihin ya burge ta ya ƙara sanya mata farin ciki ya ƙara sanya mata walwala da nishadi wannan hadisi ne wanda Imam al-Bukhari ya fitar da shi hadisi na 2692 Imam Muslim hadisi na 2605 da sun ruwaito wannan hadisi ne sahihi an gane ko da haka mutum ya dinga bayyanar da fiye da abin da ke cikin zuciyarsa yanayin tafiyar yanayin maganar yanayin shigar yanayin abincin komai na ce zamto yana yabo zai baka misalai irin waɗannan an gane zai baka misali a ƙasa kana rajul ga misalan da yake bamu yake cewa ga wata hikaya wani mutum yubaligu fi wasfi jamalin wa mahasini zawjatihi wani mutum ne ya kasance yana kaiwa matuka wajen bayanin sifar sufofin kyawu na matarsa. Fa qalat lahu, sai ta ce da shi, innaka tubaligu, ni fa na fahimci kaman gaskiya kana karin gishiri a cikin sufofin nan da kake faɗa. Li'anna jarati, hujjata ko domin kishiyoyina ko makwabtana ko abokan zamana, yarauna nimra'atan adiyatan, suna gani na mace ce ni kamar kowa. Amma kai in ka zo in naji ka fara koda ni, sai dinga ganin kamar ni daban nake da sauran mata. In kana fadar sufofi na kyau, sai ga sauran matan ba sa fada. Dan haka ni suna gani na mace ce ni kamar yanda kowace mace take. Amma kai kullun cikin cewa ni kaza ce, ni kaza ce, ni kaza ce. Fa qala, sai ce, to ai ba mamaki dan su sun ganki kamar su kike. Amma ni a waje na, ai Allah ya sani, ni ba kamar yanda kike a ido na, ai fiye da yanda suke ne, suke gani ne. Li'annahunna yarawnaki bi'aynin ghayri ayni allati tuhibbuki, domin su suna ganin ki da ido sabanin irin ido na ni da yake kaunaki. Su ni ido na kaunake ki, dan haka irin kallon da ido na, sakon da ido na yake bani game da ke, sabanin irin sakon da idon sa yake basu ne game da ke. An fahimta ko? Kaga nan ma ya sake abin nan, in ma tana newa ta dan sare ta. An fahimta? Yanzu da tace a ni ban ji wata mace, ni sauran mata ƴan uwa na bana jin suna cewa wani ina da wani special, wata sifa ko kaza ko kaza. Kaga in yi shiru ba ansa, sai kaga ta ka da shi, ta dau za ta yadda cewa kawai zugaci. Amma kaga da yake ya san abin nan, sai ta to ai idan da suke ganin ki da shi ba irin idan da nake ganin ki da shi bane. Karki manta, ni ido na a cakuɗe yake da ƙauna da soyayya ke. Dan haka sakon da yake bani ya sha bamban da sakon da kowa idan sa yake bashi in ya ganki. An gane ko? Wannan shine. Tazawwaja rajulun bimra'atin jamila, wani mutum ya auri wata kyakkyawan mace, sai dai tana da wani aibu guda ɗaya. Ghayra anna udhunaha, sai dai kunnuwanta kanar kabiratan, faka faka ne. Ko abin da ya mata cikas ke. An gane ko? Abin da ya mata cikas shi ne kyakkyawan mace ce, amma kawai kunnuwanta ne fankan fankan. Fakanat jaratuha tahasuduha ala jamaliha, sai kishiyarta take mata hasada game da kyanta. Wa tu'iruha, sai take aibata ta bi kibari uzniha, da girman kunnanta. In ta zo wuta ta ce, "Ta jama'a ya ga faranti." Alhalin kun wato ken nata take wa hasada, amma tunda ta fahimci ga dan wani abu da ya rage ta a ken kunnanta ne manya-manya, to in ta zo sai ta dinga aibata ta da girman kunnanta. Fashakatil mar'atu li zawjiha, ita wannan kyakkyawan mace sai ta abin yake damunta, sai ta kai kara wajen mijinta, tace ni fa ga abin da wance take yawan gaya mun, bana jin dadi. Fa qala ar-rajulu yusni ala zawjatihi, sai mutumin ya ce mata yana kokarin koda ta da yabanta. Munkiran alama biha, yana cewa shi bai ma yadda cewa tana da wani abu min aibin na aibi ba, sai shi ba wani aibi da ya gani a tattare da ita. Yajibu alayki ya zaujati, da ya tashi kwantan mata da hankali da koda ta da yabanta, sai da yabanta sai ce, ai ki sani wajibi ne akan ki ya ke matata an tafrahi bi zalika, wallahi ki farin ciki da haka. Wannan kunnan da take aibata ki, ai baki ga kyan da ya muke ba, ke kin san me ake nufi da girman kunne kuwa? Yace wajibi ne ma wallahi ki farin ciki da hakan. Qalat, tace kaifa afrahu bi kibari udhunayya, aba ya zan yi farin ciki ina da fakafakan kunnuwa. Qala, sai yace da ita, li annal hukama, abinda nan sai yasa nace ki farin ciki, saboda masu hikima kalu sun ce man dalat uzunuhu dala umruhu, duk wanda yake da babban kunne to rayuwa zai yi mai tsawo, tsawon rai zai a duniya. Wallahi ai ina jin dadi, wallahi ni da naji wannan maganar mallam na san zamu dade muna aure, muna soyayya tsakanin mu. Ai wannan abin da ke wato girman kunnan nan naki, man dalat uzunuhu dala umruhu fa hadha dalilun ala duli umriki, wannan hujja ce da take nuna zaki tsawon rai a duniya. To tsawon rai waye baya san sa? Yanzu za ta samu kwanciyar hankali, za ta samu kwanciyar hankali. Kaga akalla ga dai wani aibu da ke tattare da ita, amma shi a wajensa ya ce baya ganin wannan aibun. Bal ma wannan aibun sai ya zama wani kyau ne shi a wajensa, ya ƙara gyara mata shi, in tana kyamar wannan kunnan ma da yake da girma, to ta daina kyamarsa. Wata baiwa ce ita ma ta Allah, fadlullahi ne yutihi man yasha, domin girman kunnan yana nuna cewa girman shekaru za ta yi a duniya. to kaga wannan dai yana cikin me al-kadhibul halal an gane ko yawa kar dai ta dinga jin cewa lalle kam tana da wata wani naƙasu a cikin rayuwar da kuke ta dinga jin cewa kawai ta dinga kaiwa da komo wata ta dinga sakin jikinta a matsayin wanda kullun kana ganin ba ta da wani aibu kana yabanta wa qala ahadul hukama wani daga cikin masu hikima yace imdahil ashiya al jamila ka dinga yaban kyawawan abubuwa fimra atika game da matarka tusilihuma biha min uyubin to da wannan ne zaka gyara aibukan da take da shi da wannan zaka gyara ma biha duk abin da ke tattare da ita min uyubin na aibu li'annaha tuhibbu sana'aka 'alaiha fi kulli shay'in domin ita matarka tana son yabanka akan akanta cikin komai komai na ta kamata ya kaibe shi in hancinta yana da wata yar ainin wato matsala shi ma ka yabi hancinka nuna cewa wannan yallan kwasar wata lankwasa ce wanda ba kowace mace take da shi ba in tana da wani ido kaza in tana da kaza kaza haka dai komai nata koda akwai tawaya ko na kaso to ka dinga yabon wannan abun game da ita dan haka kaga kenan ana son mutun ya zamto mai yawan ainin wato yabo da ainin wato kirari ga matarsa dan mata suna son haka gaba ta uku alayka bil hadiya to fa ka dinga kyauta eh wani duccan da hariya da waye zai yi amma wallahi kudin sa suna aljihun sa to ai kaga da matsala eh wancan didda wani duk yadda ya ji can gurin duk ya ji eh ba matsala amma fa shi kudin sa la ya masuhu illa al mutahharuna an gane ko to sai mallam yace alayka bil hadiya gaskiya ina baka shawara ina horanka da yin kyauta wani za ka ga fatin a neman auren marowaci ne fiye da yanda kake tsammani ana kuka da shi a neman auren ma ba to ina ga in an zo gida akwai da yawa mazan da suke ganin ya kawo abinci ya kawo kaza to wani me kuma zai bata a kyauta musamman wasu munasabat ka dinga kallo ko ranar sallah ko ran kaza ko ran ka dinga kallon wasu munasabat ka dinga yi mata kyauta ba zato ba tsammani ko na kuɗi ko na sutura ko na wani abu da ka san tana so wannan yana ƙara danƙon soyayya da haka mazaje su zamto masu yin kyauta ga matayensu gwargwadon ƙarfinka da halinka saboda haka ba kuma ba wai sai ya zama wani mashahurin kuɗi ba kila wani zai ce to ai shi ba yadda irin wannan kuɗin zai gurgurdan ƙarfinka kawai wani lokaci ba ta zata ba kawai ka ce gashi sai ta gama kirga wannan ka ce wannan naki ne halak malaki sha'anin ki da su za ta ji dadin wannan an gane ko wani sai ga ya ajiye komai amma wallahi tallahi in wasu kannanta ko wasu abin nan suka zo kuɗin mota za ta bayar wallahi babu wani daga cikin malaman ma Allah ya ji kansa da rahama ya ce wata rana wani mai kuɗi ya kawo masa matarsa wai aljanu sun kama ta da suka kebe da shi ce wallahi ba aljanu bane ka sa mata albashi sai tunda kana da hali a wannan lokacin yake cewa tunda kana da wadata yace malam fa ga abin da take yace kaga tunda kana da wadata duk wata ka sa mata 50,000 kawai duk wata da watan nan yayi kawai ta ji alert kawai 50,000 wallahi bayan kwana biyu kawai da ya koma ya ce wallahi mallan ta warke ya ce na gaya ma ba aljanu ba ne manyan aljanu ne in gaya ma ga sunan ga gani saboda haka wani lokaci dan abun za ka ga komai an aje amma akwai wani lokaci za ka ga wata yar bukata ce ko wani dan ihsani take so ta yi na kuɗi amma ba ta da shi ba ta cikin matsala Allah ya sani abinci abin sha sutura bukatunta na yau da kullum duk akwai to amma dai tana so ta mallaki wani abu wanda ba naka bane nata ne tana da ikon yin tasarrufi a cikin sa to kuma ba za ta samu wata bata sana'a wata ba ma'aikaciya bace bata komai tana zaune cikakkiyar matar gida ce kawai abinda ka kawo da shi take amfani to kai kuma wani lokaci in ka kawo kayan cefane ka kawo tunda dama a dan kudin cefane da ake basu anan su kuma suke yan hikimomin su da yan dabarun su to tunda nan din ma duk kai kake kawowa da kanka to sai in ka kawo duk gaba da sai ka kawo 500 ko 1000 gurgurdan halinka ko abin nan sai ka ce wannan ke kuma ki sa a jakakki to wannan gaskiyar magana yana daga cikin abin da yake mai fa'ida sosai a rayuwar mutum a auratayya dan haka za ka ga da yawa mazaje suna kokari gaskiya wajen sauke nauyi ciyarwa tufatarwa wannan amma dai wannan kyautar to ba kasafai ake samun irin haka ba alhadiyatu asra'u turqi ila qalbi zawjatika kyauta ita ce hanya mafi cikin hanyoyi mafi sauri da za su sadar da kai izuwa zuciyar matarka. Kana so ka samu shiga can ciki ba falo ba, can ciki a cikin zuciyar matarka, to ka dinga yi mata kyauta. Insha Allah an ta tashi saka wallahi ba za ta ajiye ka a falo ba. Fa idza aratta an taj'ala min hayat an taj'ala min hayatika aidan, wayin kana so rayuwarka ta zama farin ciki kullun, kullun rayuwarka ta zama kamar ranar Idi. Fata'ahad zawjataka bil hadiya, to ka saba wa matarka da kyauta. Kaji kana so ranar kullun ya zama kamar ranar Idi, ta dinga yi maka biyayya, ta dinga faranta maka, bata san ranka ya baci, bata su kaza, bata kaza, to ka dinga sabunta kyauta gare ta lokaci lokaci. Shine fata'ahad zawjataka, ka dinga saba wa matarka, ka dinga sabunta, wato ka dinga sabunta wa matarka bil hadiya da kyauta. Da an dan samu wani dan wata ɗan faraga ta shigo ka, ko ka dan samu wani abu wanda kai ma baka yi tsammani da shi ba, to dan waruwa na kici kai ma rike wannan wani kuɗi ne ya hadu wallahi ban ma san da shi ba, ko kuma ban sa rai da shi ba, ko ban sa ran zan same su ba, ga shi kai ma rike wannan. Wannan yana da kyau. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam yurassimu lana tariqa as-sa'adati wal mahabbati wal ulfati bayna al-qulub. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana yana kokarin wato tsara mana hanyoyin as-sa'ada farin ciki, wal mahabba da soyayya, wal ulfati bainal qulub da cire kiyayya tsakanin zukata. Sai manzo Allah ya ce tahadu tahabu, tahadu ku yi kyauta, tahabu ku so juna. Ba wai sai mataka ba, in dai zaka zamto kana ungo, to insha Allah zaka zama abun kauna, abun soyayya a hannun a wajen jama'a, ya zamto duk abinka bai rufe maka ido ba, gwargwadon duk wanda ya matso kusa da kai, to insha Allah zai dan samu wani rabo nasa na kyauta. Akwai wanda shi ba sadaka zaka bashi ba, din kila ya wuce ci sadaka, amma kyauta zaka bashi. To Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce tahadu, ku dinga kyauta, kar ka zamto mammako, kar ka zama matsolo, kar ka zama kai kanka baka ci ballantana wani ya ci, ka zamto mai alheri, ka zama mai bayarwa, ka zama mai ainihin wato kyauta. Annabi ya ce tahabu, za ku so junanku. Wannan hadithin yana cikin Muwatta, hadithi mai lamba ta ainihin wato 900 da abin nan 908 ne ko, da Imam al-Baihaqi shi kuma mujalladi na 6 shafi na 169, Imam al-Bukhari ma a cikin al-Adabul Mufrad shi ma ya fitar da wannan hadithi na 594, haka a cikin Musnad na Abu Ya'la al-Mawsili shi ma ya fitar da shi hadithi mai lamba ta 6148, haka Ibn Adi a cikin Al-Kamil fi Du'afa mujalladin sa na 4 shafi na 104, duk sun ruwaito shi, kuma isnadin wannan hadithi yana da kyau, hasan ne. Waqila al-hadiyatu rasulul mahabba bainaz zawjayn, waqila malamai masu hikima suka ce al-hadiyatu kyauta rasulul mahabba, wato ambasada ce, yar aiken soyayya ce tsakanin ma'aurata. Kana san matarka ta dinga san ka so mai karuwa marar yankewa, to ka dinga yawan yi mata kyauta. Wai kyautan nan wani jakada ne mai sadar da soyayya tsakanin miji da matarsa, shine ma'ana al-hadiyatu kyauta rasulul mahabba, wannan shine rasul manzo dan aiken soyayya bainan zaujaini tsakanin mata da miji. In dai mutun yana ana kyauta tana kaiwa da komowa tsakanin su, to matsaloli za su zamto suna ainihin wato fita daga gidan sosai sosai, kamar yanda zamu karanta a can gaba. Wa kana fi qadimiz zamani rajulun, wato a da can an yi wani mutum min al-uqala, daga cikin mahankalta, kana saboda hankalinsa ya kasance kullama gadibat minhu zawjatuhu, duk sanda matarsa take fushi da shi ba zuwa yake ta dan Allah ki hakuri, a kawai salaha habi hadiyatin tuhibbuha, kawai sai ya nemi sulhu da ita ta hanyar yi mata wata kyauta da ya san tana so. An gane ko, mata ka san suna dan san baki ya dan motsa ko, tana ta fushi, tana ta cika, tana kumbura, kawai kana fitowa mallan sai ka shigo da kaji ban kararru da wani yagod mallan irin rufai da yagod din nan ko, da wani ruwa mai sanyi, ba sai ka ce da Allah ya hakuri kuskuren nan ba, wannan kawai ya wadatar. Ina gaya maka wannan shine bada hakurin, kaga aikata kenan mutun ya bada hakuri. eh shine aka ce wani a da can an yi wani mutum mai hikima da ya ga matarsa ta fara kumbura-kumbura tana cika tana batsewa to kuma ya san yayi mata wani laifi to kawai sai ya mata kyautar abin da take so shine sulhun kawai fa kana taqulu ita da kanta ta gane take cewa law duliba minni an akhtara afdalahu kama idunya da kanta fa kai ka san tana jin dadin wannan sulhun ko tace inda za a nemi in zabu mafi hikima cikin mutanen duniya laqtartu zawji tace wallahi miji na zan zaba a ce zabi wanda kike ganin yafi kowa hikima da azanci a duniya tace wallahi mijinta za ta zaba me yasa tace kullama li'annahu kullama gadhibtu domin duk sanda nayi fushi ja'ani bi shafi'in sai yazo min da dan alfarmar da azhaba gadabi ke tafiyar da wannan fushin nawa sai yazo min da mai neman alfarma kuma bana iya wato kin wato yadda da mai neman alfarman nan kawai sai in ji da na yadda da alfarman fushin ya riga ya tafi wa zata yawmin jalasa rajulun min bayna asdiqaihi wata rana wani mutum ya zauna tsakanin abokansa ya haki sa'adatu yana ba su labarin irin jin dadi da farin cikin sa a gida wa yaqulu yana cewa innal khisama aini rigima la yuqimu fi baiti bata zama a gidana ai ba a hayaniya a gidana ni li'anni astaamilu ma'ahu silahan qawiyan saboda ina amfani da wani makami mai karfi wajen yakar rigima a gidana ai ni ba zauya ka zo ka tarar ana husunwa a gidana fa qalu ma huwa sai suka ce kai wani irin makami ne kai da ba a fada a gidanka mata ka bata bata maka ba ku hayaniya da ita wani irin makami ne mai karfi wannan da kai ainihin wato nukurkusa rigima da jayayya a gidanka qal sai ce alhadiya kyauta malam kyauta malam nan da nan nayi mata kyauta nan da nan na canza mata kayan daki nan da nan na canza mata waya nan da nan nayi mata kaza nan da nan nayi mata kaza aqwasilahin ai wannan makami ne mafi karfi lidardil khisam wajen korar husuma da jayayya da musu min albayt daga gida sai ce fal hadiyatu wal khisam kaga kyauta da musu la yajtami'an ba sa haduwa in kaga ana maka ka fada a ce a ka fada a ce a kar kai karki ka zata ce wallahi ba isa ba ba ka ungo eh wannan mai hikima ya ce da kyauta da rigima da ungo ba sa haduwa to Allah ta'ala ya sa mu dace sai mu dan dinga kamantawa ko abinda muka karanta ya zama daidai Allah ya ba mu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban har sha Allah ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.